kemudian bil lisani yaqulu qawli ma yaumu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amana kare jade da godiyar mu ga Allah madaukakin sarki wanda ya kaddara rayuwar mu ya ta kawo hawan safiya mai albarka ta Laraba wanda ta daidai da 27 ne ko 26 eh ko 26 ko 27 a wannan mata mai albarka na jima'i al-akhira jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1447 muna haduwa don tattaunawa mu karo junanmu cikin wanda da tabi mai albarka da suna kitabu tauhid shi kun Allah sati da ya gabata mun kammala wancan babi saboda haka zamu tashi sabon babi malam ya kulla wannan babi suna ce babu kaulin lahi ta'ala ce babin fadin Allah madaukakin sarki ya rikuna ni'matal lahi summa yunkirunaha ya rikuna ni'matal lahi summa yunkirunaha wa aktharuhum kafirun wato haka malam ya kulla wannan babi suna sane wato da ni'imomin da Allah yayi akan su summa yunkirunaha sannan kuma sai suke yana yin musanta su ko kuma suke danganta ni'imomin da wani Allah ba Allah ba wa aktharuhum kafirun Allah ce mafiya yawan su kafirai ne ai sun kafirce ma ni'imar Allah ko da sun yi tawil ta sun juya ta ko sun baddala ta ko kuma dai sun jingina samun wannan ni'ima ga wani Allah ba Allah ba dukkan abin da Allah ya maka to zaka danganta shi da shi ko da akwai wani sababi to Allah shine musabbabul asbab amma kuma akwai sababi to kafin mu shiga kai sai cikin babin albai suka yi rubuce cewa to abin da zaka yi maganganu akai to akwai bukatar ka san menene shi mu tambaye kanmu menene ni'ima malamai sun yi rubuce musamman a irin wannan littattafai ko da shi wannan mai littafi na gaba gare mu yayi maganganu akai menene ita ni'ima da ta yi mutum zai gane cewa wannan da kaza ni'ima ce ta Ubangiji sannan kuma ya za a yi musanta ta ko kuma ya danganta ta da wani Allah ba Allah ba yace an-ni'ma lukata in an ce ni'ima a yaren larabci idan balarabu mutum yake ce maka an-ni'ma to yace iya fadlullahi ta'ala ita ce farala da Allah yake yi wa wato ita ce farala da Allah ala abdihi abisa bawansa yace wa hiya kullu ma yusibu al-insan min khairin wa rabbi ita ce dukkan wani abu da zai samu dan adam na alkhairi ne ko kuma wani abu na amfani sawa'un kana zalika fi din aw fi dunya yace wannan abin daidai ne abin da ya shafi addini ko kuma abin da ya shafi rayuwar dan adam ta duniya wannan shine abin da larabawa suke fassara shi da an-ni'ma to menene kuma shari'a ta duba menene ni'ima sai ke cewa an-ni'matu istilahan shar'i an-ni'matu hiya yamnahu Allahu ta'ala li ibadi yace idan a shari'a idan aka ce maka ni'ima yace hiya yamnahu Allahu ta'ala li ibadi ita ce dukkan wata baiwa wata ni'ima da Allah zai yi wa bawansa min khairin wa nafi tamani ta alkhairi ne ko kuma ta wani abu da dan adam zai amfana da shi sawa'un kana zalika shaklu malin aw sihhatin aw ilmin aw wijahi yace wannan kuma ya hada da abin da ya shafu ba da dukiya ne idan Allah ya baka dukiya to dukiya ta kasance ni'ima aw sihha ko kuma lafiya Allah ya baka cikakkiyar lafiya ita ma ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah aw ilmin ko kuma Allah ya baka ilimi ilimi din na sana'a ne ko kuma ilimi na addini dukkan su sunan su ilimi kuma su ma ni'ima ne daga cikin ni'imar Ubangiji aw wijahi ko kuma wata alfarma Allah ya sanya ka kai wani ne a cikin al'ummarka kana iya fada aji zaka iya wucewa wani domin a yi mishi wani abu wanda shi kadai ne ya je shi ba lalle a yi mishi ba wannan ma ita ma ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah aw ghairi zalik ko kuma wani abu makamancin haka yace wa hiya ma tashtailu kullu ma huwa fi'lul insan ita ce dai dukkan wani abu da dan adam zai iya amfanuwa da ita fi dinihi wa dunyahu a cikin addininsa ne ko kuma wato a al'amarin da ya shafi duniya to wannan shine abin da suka yi tarihin ita kanta ni'ima wato dukkan wata baiwa da Allah zai yi wa dan adam wadda ta tattaru a cikin bayan da ko dukiya ne ko kuma lafiya ko kuma ilimi ko kuma wata alfarma a matsayinka na wani a jagora a cikin al'ummarka wannan dukkan ni'imomi ne daga cikin ni'imomin da Allah yake wa bawansa to Allah yana so kuma ka gode masa domin shar'i ne yayi yace in har ka gode masa ni'ima da yayi maka daga cikin ni'imomin sa to zai kara maka to malami sai suka ce ai an-ni'matu naw'an shi ni'imomi sun kasu kashi biyu ne tanqasimu an-ni'matu ila qismayn wato ni'ima ta kasu kashi biyu suka ce an-ni'matu ad-diniya kamar yadda wancan tare kun ya faɗa akwai ni'ima wadda ta shafi addinin mutum ne wayyan ni'matu allati tata'allaqu bid-din ita ce wata dukkan ni'imomi da ta ta'allaka ta jingina a bisa addinin ka a matsayin ka na musulmi inda Allah ya yi ka ne dan bauta kuma karatu jinna wal insa illa liya'budun kuma halicci jinsin dan adam da kuma aljini ba sai dan su bauta mana bautan nan kuma za ka yi ta ne cikin yadda Allah ya ce ka yi a bisa koyarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne sai ke ce ina misali sai ke cewa kal iman kamar imani in Allah ya sanya ka ka kasance kai mai imani ne to wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah domin da yawa mutane suna son su fosti imani kuma Allah ke cewa ruba ma wadda lazina kafaru law kanu muslimun da yawa daga cikin waɗanda suka kafirta suna so a zama su din ma ko musulmai ne ko kuma masu imani to amma sai Allah ya azzuta ka da imani imanin nan mun ji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi a cikin hadisin Jibril yace al-imanu an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'minu bil qadari khairihi wa sharri karatun mu da ya gabata mun ji ai suna ainihin inkarin wani suna daga cikin sunayen Allah to ka duk lokacin da kai inkari ba kasance cikakken mai imani ba duk lokacin da kai inkari kasancewar wani annabi daga cikin annabawan Allah ba kai imani da shi ba ba kasance cikakken mai imani ba to sai dai ka kasance dukkan imani dukkan wato da cikin Allah da manzanninsa da mala'ikunsa dukkan su kai imani da su kuma ka amintu da shi ubangiji a matsayin ilahu yi ubarta kafin ka kasance cikakken mai imani to duk lokacin da ka samu kanka mai imani ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah ka samu kanka a matsayin shiryayye to wannan ma ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah yake wa dan adam domin ba kowa ne Allah yake shiryar da shi ba man yahdillahu fala mudillala wa man yudlil fala hadiyala duk wanda Allah ya shiryar da shi to ba za ka taba sama masa wani kuma da zai batar da shi ba a bisa hikima ta ubangiji kuma idan ya sanya wani a matsayin batacce to duk yadda kai ka shiryar da shi ba zai shiryu ba saboda haka idan ka samu kanka a matsayin mai shirya ka samu kanka akan siratullahil mustaqim to wannan ma sai ka gode wa Allah wattaqwa ka samu kanka a matsayin mai jin tsoron Allah wajen misaltuwa da dukkan umarnin da Allah ya yi don suka ce attaqwa hi awamirullahi wajtinabi nawahihi shi tace misaltuwa da dukkan umarnin da Allah ya yi da kuma nesantan dukkan hanahane da Allah ya yi sai suka ce wal ilm da kuma ilimi in ka samu kanka a matsayin mai ilimi to kuma sai kai amfani da wannan ilimin ya kasance maka fitila wajen haska dukkan abin da zaka yi kada ka yi shi a bisa jahilci shi ma ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah yake yi wa dan adam wannan shine ni'imomi da suka shafi addinin dan adam wadanda kuma ba su kenan nan kadan ba malai dai ya bada misali ne daga cikin misalai sai yake cewa kuma akwai ni'ima wadda take dunyawiyya ita kuma ta shafi al'amura ne na rayuwar duniya yace wahiya ni'imul lati tata'allaqu bid-dunya ita ce kuma sune ni'imomin da sun ta'allaka ne da rayuwar dan adam a nan duniya sai yace kamisul siha kamar lafiya idan babu lafiyar dukkan wasu kamar aikace aikace na addini ba za ka samu kai su ba sai da lafiya za ka yi azumi in ba ma lafiya Allah ma ce ka ajiye azumi din hatta sallah sai ka samu na kasu ba za ka yi yanta a tsaye ko ka cika ta sosai sosai ba dukkan sauran wasu abubuwa da za su kai ka zuwa ka samu cikar imani in rashin lafiya sai ainihin ka samu nakasa saboda haka lafiya baiwa ce kuma ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah yake yi wa dan adam wadda ta ta'allaka da rayuwarsa a nan duniya sai ce wal mal da kuma dukiya idan Allah ya baka dukiya ita ma Allah yana bada ita ne a rayuwar duniya in Allah ya baka to ya baka wata ni'ima ce ko dai kai amfani da ita wajen godiya a gare shi ko kuma ka ainihin yi amfani da ita ta wani hanyar da bata dace ba kuma Allah ya tuhume ka sai ya ce wal wujah ko kuma ita alfarma din da muke maganganu akai Allah ya sanya ka jagora a cikin mutanenka sai kake amfani da ainihin jagorancin naka wajen yi musu adalci wajen nema musu wata alfarmar da in su ne kade suka je su domin akwai kofofin da in wani ya je ya kwankwasa ba za a bude masa ba amma idan wani ne ya kwankwasa tuntuni sai a bude masa kuma idan ya yi magana sai a shaurara to kuma wannan duka ni'imomi ne daga cikin ni'imomin da Allah yake yi wa dan adam Allah dai duka ya yi shimfiɗa ne a wajen sanin menene ita ni'ima ka san menene ita ni'ima din kafin ko dai ka danganta ta da wani Allah ko kuma
kai wato kai ku amfani da ita ka ni intu da ita ko kuma ka ainihin yi amfani ita wajen nuna cewa samun nata ka same ta ne daga wani wajen Allah kamar yadda misali muka ji Karuna ya fada ce yace dukiyarsa innama utituhu ala ilmin indi to sai suka ce ita kuma ni'ima tana karuwa kuma tana raguwa ta yaya za ta karu sai suka ce tazidu bi shukrillah tana karuwa ne wajen godiyar Allah bilhamdi wa shukri wajen yayin da ka gode ma Allah ka ƙara godiyar ta sa domin alhamdu wa shukru duka kalimata ne mutaradifatan in suka hadu a waje daya to duka za su iya bada idan suka hadu a waje daya za su iya bada ma'ana mabambanta amma idan daya kuma ta zo a waje daya tana iya wakiltar dayan sai suka ce kama qala Allahu ta'ala kamar yadda Allah ya fada yace wa iza ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ay wa la in shakartum ni'mati eh kamar da malam Abubakar Mahmud kuma ya fada ce idan kuka gode wa ni'imar da Allah ya yi muku to Allah yayi aka alƙawarin me zai ƙara muku to kun ga akasin safa idan mutum bai gode wa ni'imar da Allah ya masa ba sai ni'imar kuma ta rinka raguwa ko kuma idan ka ga mutum yana ainihin amfani da ni'ima kuma baya gode ma Allah kuma ni'imar tana ta karuwa to istidraji malamai suka ce istidraji ne Allah yake masa yana yi mishi talala ne domin ya ainihin kai shi zuwa ga wani matsayin da zai kama shi cikakkiyar kamawa Allah ka ba mu iko wajen godewa dukkan ni'ima da kai mana eh sai suka ce kuma ana so kuma ka bayyana baiwar da ko kuma ni'imar da Allah ya maka bayan ka gode masa to kuma sai ka bayyana ta domin me domin waɗanda ba su san cewa Allah ya maka wannan ni'imar ba sai su fahimta lallai Allah ya ni'imta wani da irin ni'ima ko ta imani ko ta shari'a ko ta ilimi din ko ma ta kowace irin ni'ima ce da Allah ya maka sai suka ce kuma ya kamata bayan ka bayyana ta kuma sai ka ni'imtu da ita ka ainihin ji dadin ta ba wai Allah ya maka ni'ima ba kuma ainihin ka jibge ta kai baka amfana da ita ba wasu kuma ba su amfana da ita ba sai suka bada misali shi ma da fadin Allah da Allah yake cewa wa amma bi ni'imati rabbika fa hadis duk lokacin da Allah ya maka ni'ima idan Allah fa amma bi ni'imati rabbika amma kuma dangane da ni'imar da Allah ya maka fa hadis wato ka bada labarin ta ka nuna ta Allah ya maka dukiya sai ka ainihin ci abinci wanda ya dace da irin dukiyarka sai nan ka ciyar da iyalanka ka sanya tufafi ka mallaki muhalli ka mallaki abin hawa amma ba ka rinka kori akan ka ba kamar abinda Bahaushe yake cewa dukiya irin ta kamar ta lukudu kai ka rike in an ganka kamar a baka naira 20 sadaka alhali kuma ga tarin dukiya to wannan baka gode wa ni'imar da Allah ya yi maka ba kuma baka nuna kuma daga cikin godiya ma Allah din wajen san Allah ya kara ma akwai kuma ainihin nuna ta din kai kamar hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah ta'ala idza an'ama 'abda Allah idan ya ni'imta bawansa yuridu an yara akara ni'ima ya ni'imatahu wato idan Allah ya baka ni'ima to Allah yana so ya rinka ganin gurbin wannan ni'imar da ya maka auka ma kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to kaga wannan duka yana daga cikin nuna godiya ma Allah misali kamar abubuwan da muka ta'allaka shi da addini misali ka dauka ilimi idan Allah ya baka ilimi sai ya zama maka haske gaba gare ka wajen haskaka dukkan abin da zaka yi dukkan abin da zaka yi sai ka yi shi a bisa ilimi Allah yana faɗa a cikin alkur'ani yake cewa udu ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izati alhasana wato idan Allah ya baka ilimi din ba wai zaka rike shi bane ba a'a ka riyaka shi kuma ka ja mutane zuwa ga samun shi wannan ilimi din kamar yadda Allah ya umarni a wannan ayace udu ila sabil rabbik ka kira zuwa ga tafarki na ubangijinka zaka kira mutane ne baka da ilimi dole sai kana da ilimi wajen jan mutane da kuma nusar da su abin da Allah ya faɗa da kuma yake so da kuma yayi umarni da kuma dukkan abubuwan da Allah ya yi me da Allah ya hana uru ila sabila rabbika bil hikma wal mau'izatul hasana da hikima da kuma wa'azi irin wanda yake dauke da hikimomi a cikin sa maganganun abubuwan da zaka yi amfani da su kamar da muka yi tsokaci a baya ka gaya wa mutane irin abin da za su iya fahimta domin su an su na imtu kuma su amintu cikin abubuwan da kake gaya musu Allah ya sake faɗa kamar da malam ya kawo yace kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani eh wannan ma aya ce da take nuni akan duk wani mai ilimi ba a so ya ainihin ajiye ilimin nasa yayi amfani da shi wajen kiran wasu da su ma su ni imtu da wannan ilimin da Allah ya bishi kamar hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama bal Allah ba zai baka ilimi na sanin alqur'ani ba kuma ka jibge shi a fada cikin innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu kenan wanda suke boye cin abubuwan da Allah ya hana kuma wannan hadisi malamai suna maganganu a kai sa sosai wajen girmamawa manzon Allah yake cewa khairukum mafi alkhairin cikin ku shine man ta'allama alqur'ana wa 'allama wanda ya nemi sanin ilimin alqur'ani kuma ainihin sanar da shi shi ma saboda haka yana da kyau idan Allah ya baka wani ilimi na sana'a ne na addini ne na koma menene bai dacewa ka ainihin taskance wannan ilimin naka ka bar shi ba tare da kai ka ci gaba da amfanuwa da shi ba kuma wasu daga cikin al'umma su ma ba su amfana da shi ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kuma shi ma dangane da ilimi yana cewa ballighu anni walau aya wato ku ite makamin wajen isar min da wannan addini da Allah ya aiko ni na isar da shi koda da aya guda ɗaya ne wannan duka shimfida ne na sanin mecece ni'ima kamar yadda malamai suka yi ta maganganu akai sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya fada yake cewa dukkan ni'ima kuma da Allah ya maka ba ya baka ita ne kadai ba dukkan wani abu za a tambaye ka akai saboda haka ni'ima idan Allah ya maka Allah zai tambaye ka gobe alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alqur'ani ya labarta mana gurin da Allah yake cewa summal tusaluna yawma izin anin na'im za lalle za a tambaye su dangane da irin ni'imar da Allah ya yi musu misali mun bada misali dangane da ilimi mutuna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yazalu qadama ibnu adam yawmal qiyamati al-sirati hatta yusalu an arba'in digadigan dan adam ba za su gushe ba a ranar alkiyama akan siradi face sai Allah ya yi masa tambayoyi dangane da wasu abubuwa guda hudu manzon Allah yake cewa wayannan abu wannan tambayoyin kuma wajibi ne kuma sai an babu option a ciki tambayoyin sai an yi kowanne daya daga cikin mu tambayoyin nan guda hudu tambaya ta daya za a tambaye shi an umrihi fima afna rayuwarsa gaba daya ta yaya gudanar da ita ta yaya ƙarar da rayuwarka gaba daya tun daga yarintarka har zuwa tsufarka har zuwa komawarka zuwa ga ubangiji ka ƙarar da ita ne abin Allah ko kuma ka ƙarar da ita ne abin shirbici da bin soyayyen rayukanka to mutum sai kowanne mu sai ya ansa wannan tambaya kaga rayuwa ita ma ni'ima ce gaba daya tun daga kuruciya har zuwa tsufa har zuwa komawa zuwa ga Allah sai wata rayuwa kuma take da hatsari sai manzo Allah ke cewa wa an shababihi fima abla sannan kuma samartakarsa daga lokacin da mutum ya kai shekarun balaga har zuwa lokacin da zai iya kaiwa shekaru 40 suka ce ita ce su gurin da ake ainihin danganta su da kamar abinda Bature yake cewa adolescent stage wayannan shekaru din shekaru ne masu hatsari suka ce duk wanda Allah ya taimake shi ya tabbato ya tsaya da kafafunsa wajen bauta ma Allah a irin wayannan shekaru to insha Allah turba ce da take nuna cewa dorewarsa akan shirya amma wayazi billahi duk wanda aka ganshi ya kauce akan irin wayannan shekaru din to ba lallai ne ba sai dai kuma wani dilidifi daga cikin dilidifin ubangiji a samu a karkato shi duk wanda ya karkace akan wannan hayatu shababiyya to zai yi wuya ku gokan kaza kamar ya dawo to daga ciki akan maganar ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa an ilmihi ma za amila bihi da kuma ilimin da Allah ya baka wani irin amfani kai da shi kai amfani da shi ne wajen bokanci ko kai amfani da shi wajen duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad Allah ya baka ilimi kai ka zo kana duba da shi to wannan kan ilimin sai ya zama maka ukuba a gobe kiyama manzo Allah yake cewa za a tambaye ka dangane da ilimin ka kai amfani da shi kamar da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kairu kuman ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alkhairu ku shine wanda ya nemi sanin ilimin alqur'ani kuma ya sanar da shi khairun nas man yanfa'un nas mafi alkhairu mutane shine wanda yake amfanar da mutane amfanar da su dukkan irin nau'in amfani amfani da ilimin sa amfani da dukiyar sa amfani da alfarmasa dukkan wani abu da zaka yi da Allah ya maka alfarmasa ya baka shi sai kai amfani da shi wajen taimakon al'ummarka ka kasance daga cikin mafi fitan al'umma kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum khairun nas man yanfa'un nas sai dangane da ita dukiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ammalihi min ayna iktasabaha wa fima anfaqaha kuma za a tambaye ka dangane da dukiyarka min ayna iktasabaha ita ma ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah yake wa dan adam min ayna iktasabaha a ina ka same ta ka same ta ta hanya mai kyau ne ko kuma ka same ta ta hanya marar kyau tace kai ka same ta a kudaden al'umma ne ka tattare kame da sunaka a zaluntan su kai ne an ba ku sai za so duka sai kai maganganu akai wa fima anfaqaha kuma taya kai ta ciyar da ita tana da harshe biyu zaka amsa taya ka samu dukiyar a aguminka ne kai noma ne a antsayinka na ma'aikaci ne kai kasuwa ne kai me ka tara wannan dukiyar kuma ka fitar da haƙin Allah a ciki ka fitar da haƙin makwantanka ka fitar da haƙin ƴan uwanka wa atazul qurba haqqa su ma suna da haƙi a cikin dukiyarka wa fima anfaqa kuma taya ka ciyar da ita ka ciyar da ita ta hanya mai kyau ne ko kuma ka ciyar da ita a hanya marar kyau ka je kai ta bukukuwa ne da ita ko kuma dai ka taimaki addinin musulunci ne kuma ka taimaki ƴan uwanka wayannan dukkan su ne abubuwan da malamai alayhi shimfida akai dangane da sanin mecece ita ni'ima din to sannan sai mu shiga cikin inkari wajen ita kanta ni'ima din. Ta yaya ne ne mutum ya san Allah ya masa ni'ima daga cikin ni'imomin da Allah muka lissafo, to kuma ta yaya za ka yi inkarin cewa Allah bai maka irin wannan ni'ima ba? To duba da lokaci yayi, insha Allah za mu dakata anan abinda muka faɗa na dai. Allah ya tara mu a cikin lada abinda kuma muka kuskure karancin ilimi ne, muna roƙon Allah ya shafe shi a cikin zukatanmu da kuma littattafanmu. Insha Allah Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu fara magana akan inkari dangane da ni'imar da Allah ya yi wa bawa. Allah ya datar da mu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.